آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد يورانا تبير كينان أجكم وتر رمضان نوانا شكرا تدبو دريه دو دتلاتين تهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودتيدي درانا أشرين دشدا دواتن تقوث na shekara ta 2009 ta miladiya. Za mu ci gaba da darasinmu na karatun na tafsirin littafin Allah mai girma. Amma kamar yadda aka saba, za mu fara da amsa tambayoyi sannan mu ci gaba da inda muka tsaya a jiya. Akwai tambaya ta farko, wannan yana tambayar shin yin asusu yana ragewa mutum tawakkali, don masu irin wannan tunani suna kafa hujja da cewa shi tsuntsu baya aje abincin gobe. Wato koyaushe ya kamata mu rinka wato sai ta fahimtar mu da abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tana da abincin iyalinsa na shekara, kuma shine sayyidul mutawakkili, shine yafi kowa tawakkali. Saboda haka dan kayi asusu ka ajiye abinci domin gobe ko domin mako daya ko domin shekara, wannan baya warware tawakkali, wannan baya warware tawakkali. Abinda yake warware tawakkali shine ka dogara akan wannan abincin, wannan cewa wannan shine zai maka maganin yunwa, shine kuma zai maka arziki, shine zai maka shatara ta arziki. Amma in ka san cewa Allah ne zai tare da ka tanada abincin, Allah zai iya aiko da ja'iha, zai iya aiko da musiba da zai halaka abincin, ya zama tota na din naka bai amfane ka da komai ba. Wannan kuma abu ne wanda yake komawa ga zuciya. Saboda haka yin asusu da yin tanadi da yin ajiya ba ta warware tawakkali, ba ta warware tawakkali. Abin da yake warware tawakkali shine ka dogara akan dabararka da tsumunka da tanadinka, ba ka dogara ga Allah ba. Dan haka, saboda haka yin asusu ba laifi bane. Kuma batun tsuntsu da aka kawo, in ma an ce tsuntsu baya ajiye abincin gobe, saboda haka tsuntsu ya fi kowa tawakkali, wannan fahimtar da aka ɗauka sai mu ƙayyade ta da abinda sunna ta tabbatar ta annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa shi yana tanadin abincin shekara. Wannan ya tabbata a cikin sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da dukiyarsa ta Khaibar. Abinda ake kawo masa ta dukiyar Khaibar, zai ajiye abincin shekara ga iyalansa, sannan ya raba ma 'yan uwa, ya raba ma fakirai, sauran kuma ya bashi sadaka ga ibnu sabil, wanda yake guzurinsa yanke a hanya. Saboda haka wannan shine wannan bayanin na sunnan ya wadatar da mu akan wannan. Na'am. Wato ma'anar da ake so a nuna a cikin tsuntsu shine shi tsuntsu ba shi da wani sababi balantana ya dogara gare shi. Saboda haka tunda ba shi da wani abu da yake yi, ya san ga inda zai je ya samu abinci, fita kawai yake yi, yana dogara ne a falalar Allah. Don haka ake so ku dogara a falalar Allah ko kuna da sababi. To shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sababi, amma ainihin surar tawakkali wato cewa dogaro akan falalar Allah ba akan sababi, ba za ka same shi a cikin tsuntsu. To irin wannan ake so ka dogara ga falalar Allah da ƙarfinsa da amincewarsa, ba ka dogara akan wani tanadi naka ko wani shiri naka ba. Wannan yana da kyau ƙwarai da gaske. Wannan shine abin da ake so a nuna mana a hadisin tsuntsu. Wannan yake tambaya ce akan, to ni dai wallahi wadansu rubutun ba na gani da ce akwai wani hadisi da yaji yana tsokaci akan cewa duk wanda yake take wanda wai dai ban gane ba wani ya iya karanta mana wani Isma'il karanta ta tafsir ta fada wannan yana cewa yana tambaya ya ake neman mace a sunna da aure ya ake neman mace da sunna wannan ai karatu ne wannan ai karatu ne to amma da yake watakila samari sun zo da yawa shi yasa irin wannan tambayar wato abar al'ajabi ce abin a shi neman mace neman aure a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren mace daga wajen waliyanta ya nemi auren mace daga wajen takanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Hafsa daga Umar ya tura a neman mata Hafsa kuma ya nemi auren Ummu Salama daga wajenta ya tura a tambaye ta cewa shi yana son ya aure ta kamar yadda ya zo a hadisin ɗansa Umar ibn Abi Salama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Jabir da yana neman aure ya tambaye shi a yayin da Abdurrahman ibn Auf ya zo ya ce masa zai yi aure ya ce ya ga matar kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce idan kana da ikon ka ga wadda kake nema to ka ganta abinda yake ya halarta ka gani naka shine ka ga fuskarta da tafin yan yakunta wajen waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce a'a abinda yake bisa al'ada za a iya gani ya janyo hankalin namiji mutum ya gani gwargwadon haja shine wato abinda yake bayyana a gare ta yayin da take aiki adata kamar yadda aka rawaito Jabir wanda daga cikin sahabbai sunansa ya kwanta min yayin da yake neman aure ya rinka wato dakon ita matar yayin da ta zo gona yana kallon ko zai ga yaya korinta yake to kaga kori ga yana daga cikin al'aura amma wannan an halatta masa domin an halatta shi lil haja saboda buƙatar ka ga abin da zai kwadaitar da kai kan ya zama to kan cewa ka auri matar to idan ka riga ka ga wannan ma ubiha lidarura ko kuma ma ubiha lil haja yazulu bi zawaliha abinda aka halatta domin bukata to in bukatar ta kaushi ma ya koma ko sai koma asalinta amma yanzu dan haka ne zaka ga a wadansu kasashen musulmi idan mutum yana neman yarinya zaka zo ta ci ado ba lallai ta rufe kanta ga baki ɗaya ba sai dai ta bayyana abinda koda muharrami zai iya gani daga gare ta tunda abinda muharrami zai iya gani daga mace shine zai iya ganin hannunta da dantsanta da wuyanta da gashinta da kafafunta amma da kafafunta wato da ƙorunta ƙasa da wato gwiwarta amma saman gwiwa har ya zuwa ga kirji ko muharrami mace bai halatta ta bayyana shi ga muharraminta ba to wannan shine abinda za a ga sun yi don a nuna ma mai neman aure to daga an yi wannan shikenan kana so ba ka so shikenan ka daina zuwa in kana so shikenan sai a yi batun kuma ɗaurin aure ba amma al'adarmu na kullum a jezance ta fito cikin ado ta zo ta bayyana kanta a cikin wannan saban Allah ne shi kuma abin da yake gani nata ya saba ma Allah saboda haka mutum idan zai nemi aure ya nemi izinin iyaye cewa yana son wanci in sun ba shi izini sai ya zo ya ganta in ta yi masa shikenan wannan shine khidba an ta yi masa ita ma ya yi mata an samu rukun kenan to shikenan sai a toshe kofa babu kuma wanda zai zo ya sake neman ta sai kuma a daura aure lokacin da Allah madaukakin sarki ya bada iko wannan a takaice kenan amma an yi akwai bayanai da dama a cikin akwai wannan program na tsarin sanin ya kamata wanda ake a gidan rediyon Kano wanda da muke da ni da Malam Abdulwahab akwai halka guda wanda aka yi akan wannan na dubban musulunci ne yadda ake neman aure mutane sa iya zuwa su nemi kafet din don su ji kuma akwai malakcoci wanda yake malamai duk sun yi wannan dai shine a takaice wannan yake mutum ne yana azumi sai ya tara miyau domin ya zubar sai ya shanye to ya azumin sa ya kare ai miyau yana daga cikin baki yana daga jikin mutum in ka tara shi don ka shanye wannan babu wani abu wannan yace yana buƙatar ƙarin bayani dangane da wannan aya قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا wannan ayar akan wadanda hijira ta wajaba akan su basu yi hijira ba suna a waje wanda yake ba za su iya addini ba suka zauna a nan wajen saboda maslahar duniya ko kuma saboda wata maslaha ta su basu fita daga nan sun tafi inda za su iya yin addini ba ta sauka akan mutanen da basu bar wato Makka ba sun ciho Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum ya musulunta a ko ina yake wajibi ne kafin fatihu Makka ya taho Madina ya hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake yana da hali ba wani rauni ne ya hana shi yin hijira ba idan ya ki to ya saba ma Allah madaukakin sarki shine idan sun mutu mala'iku za su ce musu fima kuntum a wani hali kuke da kuka zauna a cikin inda ba ku iya yin addini kuka zauna a nan tare da kafirai bayan ba za ku iya aiwatar da addinin ku ba sai su ce kunna mustad'afina fil ard ai mun kasance raunana ne a bayan kasa sai mala'iku ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah bata ishe ku ba a yalwa ku hijira a cikin ta wato in kun kasa bautar Allah a inda kuke akwai waje da za ku iya tafiya ku je ku bauta ma Allah ko da ya kai ya zuwa ga za ku rasa cinikin ku ne za ku rabu da ƴan uwanku za ku rasa gidajen ku to ku yi kamar yanda wato musulmin farko suka yi almuhajirun wannan akan su take amma yayin da mutum ya zama to hijira bata wajaba a gare shi ba ma'ana yana waje wanda zai iya bautar Allah sai dai kuma inda zai bar nan wajen akwai waje da zai fi kyautata bautar Allah zai kasance tare da mutane waɗanda yake za su fi wato za su haɗu su haɗa ƙarfi su tsayar da hukuncin Allah to a nan wajen hijira akan haƙƙinsa mustahabbi ne domin a inda yake ma zai iya tsayar da hukuncin Allah zai iya bin Allah zai iya tsayar da farillan Allah ba tare da tsangwama ba ba tare da wani abu ya hana shi ba kamar yanzu abin da yake faruwa a daiwa daga cikin kasashen kafirai mafiya yawan kamar yanda malaman yanzu malamanmu suke fatawa da shi a wannan zamanin mutum zai iya zama a waɗannan kasashe domin an ba shi dama ya tsayar da addininsa zai iya tsayar da addininsa duk da waɗansu sha'air na addini ɗin ba za a iya tsayar da su 100% ba amma an ba shi damar ya yi wato ya yi sallah an ba shi damar ya kafa masallaci an ba shi damar ya yi kiran sallah an ba shi damar ya yi hadaya an ba shi damar ya yi layya an ba shi damar ya yi aure irin na addinin musulunci to waɗannan a haƙƙinsu musamman in ya zamanto a ƙasashensu da suke ciki na musulmi ana wato musu barazana akan lafiyarsu akan addininsu an mai da su wato saniyar ware saboda addininsu a wasu ƙasashen da in ka tsaye da gemu ba za a barka ba ka zauna sai ya zamanto kan cewar binka za a yi ta yi da mota ana ganin ina ka shiga in dai aka ga kana zuwa masallaci sallah biyar ga baki ɗaya to shikenan an sanya maka wato alamar tambaya to irin wannan kuma a ce kuma ƙasashe ne wanda musulmi suka fi yawa to sai ka ga wato ƙasashen kafirai ɗin ma an fi ƴancin addini a nan don haka ne ma malamai suka yi fatawa akan ya halatta musulmi su zauna a cikin waɗannan ƙasashe har ma suka fitar da wani tsarin wato fiqhu da suke kira fiqhul aqalliyat fiqhun wanda suke zama a cikin irin waɗannan gidaje kuma akwai majalisa na fatawa wanda na malaman duniya wanda suke haɗuwa suke fatawa akan matsaloli wanda yake ya dace da irin hali waɗanda suke a ciki duk wannan bina'an akan cewar hijira daga wannan wajen daga irin waɗannan ƙasashe duk da yake ƙasashe ne na kafirai bai zamanto wajibi ba saboda ana iya aiwatar da addini a cikin su amma zama amma barin wannan ƙasashe a je inda za a iya tsaye aiwatar da addini da ƙarfinsa a ƙarfafa musulmi domin su aiwatar da addini in an samu wannan waje to ga waɗanda suke a irin waɗannan ƙasashe mustahabbi ne falala ne a gare su duk da yake ba wajibi ba ne kamar yadda malamai suka bayyana wanda yake akwai fatoyi da dama na malamai akan wannan irin su Abdullah bin Bay wanda yake ɗaya daga cikin malaman wato majami'ar fatawa majami'ar fiqhun musulunci ta duniya baki daya kuma yana cikin wannan majalisar ta fiqhul aqalliyat wanda yake malami ne mutumin Mauritania yana zaune a Jidda yayi fatoyi irin waɗannan wannan shine Allah wannan shine gurgurdan abinda na sani akan al'amuran akan wannan al'amari wal ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah santa ولله ما في السماوات وما في الأرض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wannan ayar wato tadhil ne zayyana ce da kuma jurewa akan fadin Allah madaukakin sarki da yayi na ayar da ta gabata da muka tsaya akan tafsirin ta ajiya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun al'amarin babu wani abu gare wato babu wani abu gare ka a cikin lamarin na a cikin wannan lamari a cikin lamari na wato bada nasara da kuma shiryarwa da wato wane ne yake rabauta wane ne kuma yake zamantowa halakakke al'amarin na Allah ne aw yatuba alaihim wannan mun ce ciko ne ga wancan fadin Allah ta'ala li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru cewa Allah madaukakin sarki yana karfafa mu'minai da mala'iku da nasarar da yake karfafa su da ita li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru domin ya yanke wato bangare na kafirai ya halakar da su su mutu a wajen yaki ko kuma a maida su ribatattun yaki aw yakbitahum ko ya kunyata su aw yatuba alaihim to shine wannan aka shine akan wannan li yaqta'a tarafan aw yatuba alaihim ko kuma Allah ya karbu tubansu su musulunta aw yu'azzibahum ko kuma ya musu azaba su mutu a cikin kafirci su zo su yakin su yaki musulmi su koma amma kuma su mutu a cikin kafirci Allah madaukakin sarki ya musu azaba ko da ba a kashe su a wajen yaki din ba fa innahum zalimun domin su hakika azzalimai ne shi yasa Allah ya musu ɗayan wadda shi yasa Allah madaukakin sarki yake musu waɗannan abubuwan guda hudu domin su azzalimai ne a me zalincin su shine sun wato hana haƙƙin sun hana ma Allah haƙƙinsa haƙƙin Allah shine a bauta mata kada ai shirka da shi naka duk wanda ya shirka da Allah ya fi kowa zalunci domin Allah ya zalunta Allah ya hana haƙƙinsa ana cewa wato an zalunci Allah ba wai cewar wato fin karfi ake ma Allah ba a'a wato ma'ana an hana Allah haƙƙinsa domin ya baka dama ka dishi ko kar ka dishi shine ya ga dama sai haka din saboda haka yayin da mutum bita ayancin kansa yayin da mutum yayi shirka ya hana haƙƙin Allah ya zamanto ya fi kowa zalunci a bayan ƙasa sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa dukkan su na Allah ne shi kadai shine fa'idar cewa walillahi din aka kaddamar da walillahi ga Allah shi kadai yake wato ma'ana Allah bai yi tarayya da kowa ba wajen mulkin abinda ke cikin sammai da mulkin abinda ke cikin bayan ƙasa la annabi wala mala'ika wala mutum wala aljan babu wanda yake da shirka da Allah babu wanda yake tarayya da Allah a cikin wato mulkin abinda ke cikin sammai da ƙasai don haka kuwa shine kadai yake da al'amarin wato jujjuya halittarsa yanda ya so yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so wa yu'azzibu man yasha yana azaba ga wanda ya so wannan babu wanda zai tambaye shi a haka me yasa Allah ya gafarta ma me yasa Allah ya shiri al-Abbas ya musulunta ya zamanto mumini ya shiga cikin gafara Allah me yasa Allah bai shiri Abu Talib ba ya mutu a cikin kafirci ya zamanto zai sha azabar Allah wannan ba wanda zai tambayi Allah akan wannan mulkin Allah ne yana yin abin da ya so a cikin mulkinsa to dan haka kuwa haka zalika dukkan al'amarin ma na wato wane Allah ya taimaka wane ne bai taimaka ba wane ne ya shirya wane ne bai shirya ba wannan na Allah ne kada ka nemi kutsawa a cikin sa al-qadar qaddara sirri ne na Allah da ba za ka taba sanin sa ba kada ma ka kutsa cikin sa idan ka kutsa cikin sa sai ka bata domin za ka kai zuwa ga tambayar Allah me yasa Allah yake wani abu shi ko Allah ya toshe wannan hanyar yace la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayar Allah akan abin da yake aikatawa su ne za a tambaye su wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne domin ghafur siga ce ta fa'ul daga gufran daga gafara a wato yan Allah ne isa matuƙa ne wajen gafarta zunubai al-ghufran kamar yadda muka ambata a tafsirin a ƙarshen surar tafsirin suratul baqara wato ya zamanto an sitirce ma mutum aibinsa sitirce ma aibi ya zamanto wato kayi laifin Allah ba zai maka azaba akan laifin ba la alal duniya wala alahira sannan kuma mummunan tasirin zunubi da yake yi akan mutum Allah ya sitirce kai amintar da kai daga wannan mummunan tasirin na zunubi din rahim Allah wannan ma siga ce ta mubalaga Allah mai isa matuƙa ne wajen jin kambayi Allah rahimu wato mai isa matuƙa wajen jin kambayi yanda wato rahamar Allah madaukakin sarki ta fi tsanani babu wato babu kamarta domin sifar Allah babu wanda ya kama da sifar babu wanda yake da sifa irin ta Allah amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusantar mana wato ya nuna ya kawo mana misali ne yanda zamu suranta ya ya tsananin rahamar Allah take duk da yake wallahi al-masalul a'la babu abin da yake kama da Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da yaga wata mata a cikin wato a fagen yaki tana neman danta ko yaushe ta ga yaro sai ta kama shi ta tsotse shi ta tsotse shi tana tsammanin danta ne har sai ta ga dan tukuna sai ta kama shi ta rinka tsotsansa ta rinka tsotsansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga wannan matar yanzu kuna tsammanin za ta dauki dan nan nata ta jefa shi cikin wuta sabai suka ce a'a yaji to rahamar Allah ga bayinsa ta fi rahamar wannan mata ga danta to rahamar Allah madaukakin sarki to Allah mai tsananin rahama ne shine sizar rahim wannan malamai suna cewa wannan rahama ce wadda take ba ta da iyaka rahama ce wadda take ba ta da iyaka amma kuma ke bantacciya ce ga muminai waɗanda suka shiga cikin rahamar Allah din sune wanda Allah zai ji kansu ranar alkiyama zai musu rahama da babu kamarta ita ce rahamar ranar lahira a bama mutum aljanna wadda take a bama mutum dan wato wanda yake na ƙarshe ne shiga aljanna a ce masa kana son a baka duniya a baka kutankucin duniya shine gidanka na aljanna yace haba Allah kai ne ubangijin talakai kuma abin hadda izgili za a yi min wasa sai ki ji kana da kutankucin wannan to kaga wannan shine na ƙarshen shiga aljanna to idan Allah zai yi rahama ga ƴan aljanna da irin wannan rahamar kasan rahama ce wacce take ba ta da iyaka wannan ya tabbatar da wannan sifofi na Allah madaukakin sarki cewa me akwai sifar gafara da kuma sifar rahama matabbata ne ga Allah madaukakin sarki a yadda suka dace da matsayinsa da girman zatinsa da daukakar sifofinsa jalla wa ala na'am Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba kada ku ci riba kada ku ci kudin ruwa adafan mudafa shi wannan kudin ruwan halin kasancewar sa ana ninka shi ninkin baninki ana ninka shi ninkin baninki wato bisa wannan aya tana hana muminai wannan ta'amuli wannan al'ada ta mutanen jahiliya ta cin riba ana cikin kissar Uhud kissar yakin Uhud sai aka shigo da kuma wannan hukunci na haramcin riba domin in ma dai cewar ayar ta sauko ne a lokacin da ake yakin Uhud wanda yake shine abin da waɗansu malaman tafsiri suka tabbatar wa in ma kuma domin ta yi tambihi ga musulmi cewa to kada ku duba yanda kafirai suka ci riba suka ƙara ƙarfin dukiyarsu ta cinikin da suka yi na wannan ayari da ya zo lokacin yakin badar suka tara kudin suka yi amfani da shi suke kawo shi suka yi amfani da shi suka sai wato kayan yaki suka dauki hayar mayaka domin su zo su yaki musulmi kada kuma ku ce bari to mu ma mu je mu mu'amala ta riba domin mu tara wato uwar kudi da za mu je mu ma mu dauki fansa akan yakin da suke su in sun ci riba kada ku ce kuma za ku ci riba amma wannan malamai sun nuna cewa wannan ayar ita ce farkon ayar da ta haramta riba ba ayar suratul baqara ba ayar suratul baqara daga baya ta zo amma farkon haramcin riba wannan ayar ce ita ma haramcin riba ya hau mataki mataki Allah madaukakin sarki a makka kamar yadda ya zo a suratul rum cewa yi wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun abinda kuke bayarwa na riba domin ku samu wato cin kudin ruwa daga cikin dukiyoyin mutane wannan ba zai karu ba a wajen Allah amma abinda kuke bayarwa na sadaka kuna neman yardar Allah da shi wannan sune ake rubanya musu aikin su sune ake rubanya musu abinda suka fitar wato kaga kenan Allah ya nuna cewa riba ba ita ce take kawo mutum ninkin dukiya ba a sura a makka kenan haka zalika aka zargi yahudawa da cin riba wa aklihim riba wa qadnuhu anhu da cin su ga riba alhali an haramta musu shi to sai wannan ayar ce farko da ta zo tunda a lokacin yakin Uhud ne a shekara ta uku bayan hijira ta hana ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ya ku mu'minai kada ku ci riba, kada ku ci riba. Riba kamar yadda muka gani al'adar ta yanda take a jahiliya shine mutum ya bayar da bashi ya zuwa ga wani ajali, mutum ya ba da bashi farkon wata zuwa ƙarshen wata, sannan ya ce idan ka biya ni shikenan ka biya ni haƙi, amma an ƙarshen wata yayi ka kasa biya na, to a kowane wata kuma da ka ƙara ni kuma zan ƙara maka kashi ɗaya cikin goma na kuɗin. In ka karɓi 1,000 ne, to a kowane wata da baka biya ni ba ka ƙara wata ɗaya sai ka ƙara min naira 100, shine kashi 10 cikin 100 kenan. Wannan jinsi na farko kenan na riba. Jinsi na biyu, tunda za in aka zo za a yi alƙawarin riba din, tun za a yi bashin mu'amalar ta bashin, sawa'un bashi ne wanda yake za a ɗauko uwar kuɗi a baka, ko bashi ne na ciniki ka je ka sai abinci na iyalinka, ko ka je ka sai raƙumi wanda za ka yi amfani da shi, amma ba za ka biya kuɗi hannu ba, ka ce alamun ce maka ka biya bayan shekara ɗaya. To sai ce to tunda ka zo ka siya, ga abin da za ka biya ni kuɗinsa, kuɗinsa naira 1,000 ne alal misali, to amma tunda sai ƙarshen shekara za ka biya, to a kowane wata za ka ƙara naira 100 a kai. Sannan in shekarar ta cika, idan ka kawo da wannan ƙarin shi kenan, in ko baka kawo da wannan ƙarin ba to kuma zan sake ƙara ninka maka wani. Nau'i na uku shine kamar wannan, za a ce za a baka bashin, ba so ake ka biya ba, amma so ake yi ka rinka biyan kuɗin ruwan duk ƙarshen wata. Sannan idan ajalin ya zo, in ka samu ka biya shi kenan an rusa wannan contract din, in baka biya ba sai a ce a ƙara maka wani ajalin. In aka ƙara maka wani ajalin maimakon da ka rinka biyan 100 duk wata, sai a ce yanzu 200 za ka biya duk wata. kamar yanda yanzu a zamanin mu'amala yanzu ake cewa debt rescheduling, wato a sake wato lissafin, a sake wato a ittifaqiyar bashin. Idan ya zamanto kan cewa ittifaqiyar ta farko duk fa haramta su ne, in ittifaqiyar ta biyu bata yi ba sai a sake wata ittifaqiyar ta gaba. Waɗannan su ne aka ruwaito daga magabata wanda yake tabi'ai sun san yadda mu'amalar jahiliya take. An ruwaito wannan daga Sha'abi Amir ibn Sharahil Sha'abi, sai daga cikin tabi'an mutanen Kufa almajiran Sayyidina Ali da almajiran Abdullahi ibn Mas'ud da su Sa'ad ibn Abi Waqqas da su Abu Musa al-Ash'ari wanda suka zauna a Kufa, duk ya gamsu yayi zamani da su, da kuma Mujahid ibn Jabr almajiran Abdullahi dan Abbas, su suka ce wannan ita ce ribar jahiliya da Allah ya hana ta. Shi yasa ake cewa wannan waɗansu malamai na fiqh suke kiranta ribal Qur'an, ribar da haramcin ta yazo a cikin Al-Qur'ani, shine ribar bashi, bashi da ruwa. A baka bashi in ma ta hanyar rance wa in ma ta hanyar ciniki, a ce za ka yi ƙari a kan wannan, wannan riba ne. Shi yasa ne Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul baqara da ya haramta wannan ya ce fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun, idan kun tuba uwar kuɗinku shi ne haƙƙi halal a gare ku. La tadlimuna, ba kwa cutar waɗansu bi ɗalabin ziyada da ku nemi su ƙara a kan uwar kuɗi. Wala tuzlamun, ba za a cuce ku ba na a yi muku taurin bashi ko a hana ku haƙƙinku ko a ce dole sai kun rage uwar kuɗinku. Ta ga ya nuna kan cewar kenan ribar da aka hana shi ne ribar da ake kawo ƙari a kan uwar kuɗi. Aka ce ru'usu amwalikum, uwar kuɗin da ka bayar shi za a dawo maka da shi. Riba ta farko kenan ita ce ribar da ta zo a cikin Al-Qur'ani. Nau'i na riba na biyu shi ne ribal fadlu, ribal fadli, ribar da ake yi a wajen wato cinikin bani gishiri in baka manda, da kuma wajen cinikin kuɗi canji. Ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda wash-sha'iru bish-sha'ir wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi wal-burru bil-burr mithlan bi-mithl yadan bi-yad faman zada aw istazada faqad arba. Yace zinare da zinariya a canza su daidai wa daida, azurfa da azurfa a canza su daidai wa daida, dabino da dabino a canza su daidai wa daida, sha'ir da sha'ir su ma haka, da bur nau'i ne na sha'ir, nau'i ne na alkama, da gishiri da gishiri dukkanin su mitlan bi mitl kwatankwaci da kwatankwacin sa yadan biyad hannun kuturu da makaho hannu da hannu duk wanda ya nemi duk wanda ya kara ko ya nemi kari ya ci riba saboda haka idan mutum yazo ya dauki zinare mai kyau ya dauki zinare mai kyau wato guda 20 yace zai canza shi da mara kyau guda 25 wannan biyar din da yace riba ne riba ne kamar yanda yanzu ake to kudin shi yasa malamai ma suka tabbatar da cewa illar da ke cikin zinariya da azurfa yana cikin kudin takarda din nan dan haka idan da mutum zai je ya bayar da naira 1000 takardar naira ta 1000 yace a bashi ɗan naira 20-20 sababbi sai aka ce to za a baka naira 20-20 sababbi amma na 900 za a baka to shi wanda shi bankin ko kuma shi mai wannan sabon kudin da yace wannan riyal wannan naira 100 din ya ci riba domin ribal fadl ne shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga Bilal yayi da Bilal ya kawo masa dabino mai kyau aljanib daga Khaybara sai yace wannan ya kawo masa aljam'i da kuma aljanib yaga aljam'i din mai kyau ga kuma aljam'i din gashi mara kyau aljanib din kuma gashi mai kyau yace a kullu tamru Khaybar hakaza dukkan wato dadinan Khaybar haka yake yace a ya rasulullah wannan mai kyan muna bayar da mudu biyu na mara kyan sai a bamu mudu ɗaya na mai kyan sai yace wannan shine ainihin riba yace ka sayar da wannan mara kyan da wato kudi na azurfa a baka kudin ka karba sannan ka je ka sai mai kyan da wannan kudin azurfan amma kada ya zamanto wajen lissafi wajen wato ciniki na dabino da dabino ya zamanto an samu tafazul an samu fifiko in ka auna kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wancan kamar shinkafa yar garko da shinkafa yar Thailand ba za ka ce buhu ɗaya na yar garko ba ka bayar a baka wato buhu biyu na yar Thailand ko aka san wannan in aka yi haka wannan riba kenan wannan haramcin ta yazo a cikin alkur'ani a cikin cinikayya ake yin wannan musamman masu cinikin kuɗi suna fadawa cikin irin wannan nau'i na uku shine riban nasa shi kuma ribar da ake yin jinkiri a cikin waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da zinari da azurfa da kayayyakin abinci wanda an ambaci guda hudu shine da dabino da sha'ir da bur da gishiri shine duk abin da yake ake cin ake dogaro a kansa wajen cin abinci ko kuma wajen gyaran kayan abinci amma za a iya ajiye shi dan haka kaga shinkafa yace shinkafa da gero da masara da dawa duk da maiwa da acca duk sun shiga ciki to waɗannan idan aka zo canjin su in aka zo ciniki tsakanin su bai kamata ka yi jinkiri ba bai kamata ka bayar da buhu ɗaya na shinkafa ba ka ce ga buhu ɗaya na ka je ka samu manomi ka bashi buhu ɗaya na shinkafa akan cewar zai baka ka sayar masa da buhu ɗaya na shinkafa zai baka buhu biyu na shinkafa idan an yi girbi wannan bai halatta ba domin wannan riban nasa ne an samu jinkiri wannan domin watakila lokacin da ka zo ka bashi yana buƙatar shinkafa bai je gona ba lokacin rani ne amma lokacin da zai biya ka lokacin an yi girbi to amma wannan damar wannan kai wannan ƙarin buhu ɗaya ɗin da ka ci riba domin ka yi amfani da buƙatarsa a lokacin da yake da tsanani a lokacin da yake cikin tsanani kuma ka ƙi wato haɓaka harkar kasuwanci ka je ka bashi kuɗi ka ce ya sayar maka da shinkafar in an yi girbi in ya so ya je abin da yake so da kuɗin amma ka ce shinkafar za ka bashi wannan in kai haka ka yi riban nasa haka zalika wajen kuɗi wanda yanzu ana ta yi a cikin kasuwannin duniya wajen canjin kuɗi ka ga mutum ya ce ya san cewar cikin azumi riyal zai tashi sai ya zo ya ce to ga kuɗi ga shi na sai riyal ɗin da za a bani cikin watan azumi a lokacin cikin watan sha'aban to idan ya yi wannan ya ci riba an yi riban nasa dole wajen canjin kuɗi a zamanto an yi wato at-tanajus an yi shi a lokacin wannan shi nau'i shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce riba ne wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan hukunci wannan bai halatta ba saboda riba ce wadda ake ce mata ribar jinkiri wato riban nasa nau'i na hudu na riba shine ciniki wanda yake zahirin sa kamar ba riba bane amma yana kaiwa ya zuwa ga cin riba wato ta hanya boyayya shine bai'ul ina wanda malamai ba su ijma'i akan hana shi ba amma mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal shine haramcin wannan nau'i na riba haka dalika Imam Abu Hanifa shi wannan nau'in riba din yadda ake yin sa yadda ake yi shine mutum kaje ka samu mai sayar da mota kace ya sayar maka da mota sai yace ya sayar maka da wannan mota miliyan 1 zaka biya shi a ƙarshen shekara bayan ka karɓi mukullin mota da takardunka sai kace to ai ni dama ni fa ba san motar nake ba sai motar a waje na mana ka bani 1800 sai zaman to ka rike motar ka in karɓi 1800 ƙarshen shekara an biya ka miliyan 1 to kaga motar ta zaman to tamkar hoto kamar ka zo ka ce ne ba ni bashin 1800 ƙarshen shekara zan baka miliyan 1 to wannan ciniki haramun ne in a wannan surar da muka ambata ni riba ne shi ma to waɗannan anwa'a na riba dukkanin su haramun ne guda hudu din nan na bashi da ruwa da kuma na ribal fadl ribar ƙari da ribar jinkiri da kuma ribar wato cinikin ina dukkanin su Allah maɗaukakin sarki ya haramta menene illar haramcin riba malamai sun ce maqasudin shari'ar musulunci shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala akan haramta mu'amalar riba sun fitar da abubuwa guda biyu muhimmai na farko shine cewar ita riba toshe kofar ma'arufi ne toshe kofar taimakon wato mawadata su taimaka ma talakawa ne domin duk wanda ya tashi neman bashi zai tashi neman bashi ne mafiya yawan wanda suke neman bashi domin bukatar yau da kullun da suka kasa yi ko na abin da za su ci ko na abin da za su tufatar ko na magani ko na kudin makaranta ko kayan yara ko makamancin wannan bukata ce ta dole shi ke sa mutane su ci bashi to kaga ko wanda yake cikin halin bukata in baka bashi sadaka ba to alal aqalla bai kamata ka sha jinin sa ba in yazo neman bashi ka bashi bashi din bil ma'ruf ma'ana abinda ka bashi dawo maka da shi tunda ba za ka iya bashi sadaka ba ka juya masa yazo ya biya ka amma ba tare da ya kara maka ba domin shi bashi aiki ne wanda domin shi ciniki a cikin shi mu'amala ta dukiya mu'amala iri biyu ce akwai mu'amalar mu'awada wato mu'amalar da ake samun riba akai ta hanyar ciniki kodago irala jinkina nau'o'in ciniki daban-daban na salami da muzayada da sauransu akwai kuma mu'amala wanda ake yi ta neman lada ce ta barru'i kamar kyauta kamar sadaka kamar wakafi to bada bashi a cikin ina ya shiga yana cikin mu'amalar neman riba ne ko kuma yana cikin mu'amalar neman lada to a cikin shari'a musulunci yana cikin mu'amalar neman lada yana cikin uqudul irfaq uqudut tabarru'at dan haka idan mutum ya nemi ya ci riba daga bayar da bashi da yayi to wannan ya ci riba shi yasa ne aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai ba su inganta hadisin ba amma kuma sun ce dukkan malamai sun yi ijma'i akan aiki da shi kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba dukkan bashin da ya janyo ma wanda ya bayar da wannan bashin amfani wannan amfanin riba ne to saboda haka hikimar hana riba shine cewar ana sanya wa muta wato ana cutar talakawa ana cutar marasa shi yanda zai zamanto bashin da mutum ya karba a ninka masa shi ninkin ba ninkin shi yasa Allah ya ce adafan adaf jam'u bi'ir shine ninki kamar kace dirhamun wa bi'ir in kace indi dirhamun wa bi'ku dirham ina da dirhami guda biyu kenan ina da dirhami da rubun dirhami wato dirhami da kutaukacin sa to wato ana kinaya da cewar in aka bada bashin nan na riba abinda ka karba bashin sai ka zo tamkar wannan uwar kudin ka biya shi sau biyu ba ka gama biyan bashin ba sai aka ce mudha'afa a sake ninka shi kuma da ajalin yana tafiya tunda abu ne wanda yake na ta'ajizi a gajiyar da kai ba za ka taba biyan bashin ba wanda yake kowa ya san abin da yanzu yake faruwa a cikin masu ta'amuli da harkar banki ka biya uwar kudi sau biyu kuma duk da haka ana binka domin maqsudin ba ka biya bashin ba ne maqsudin ka tabbata wato bawa nasu ka tabbata bawan banki kullum a ce zo ka ba komai zo ka karɓi bashi ai har ma kati akai credit card babu zancen ka ce wai a yau kana son sayan abu baka da kuɗi baka da kuɗi mu sai maka kai dai kawai ka rinka biya mu ruwa amma ka tabbata a cikin bashi sai ka mutu magada suna tsammanin kana da gidaje da motoci sai baki ji sai zo sai ya fashi a baka baka da komai. To wannan zalincin shari'a ta hararo ta haramta riba, illa ta biyu da aka haramta riba shine ai maganin zaman kashe wando, ai maganin zaman kashe wando domin waɗan domin waɗanda suke da uwar kuɗi idan aka halatta musu riba sai su shi kenan, su ba za su ciniki ba, ba za su juye dukiyarsu ba, ba za su je su samu wanda ya iya kasuwanci su bashi ya juye dukiyarsu ba, suna zaune kawai su rinka bayar da riba ana kawo musu kuɗin ruwa shi ma zaune. Wanda in aka yi haka kaga kowa abinda zai so shi kenan, shi ma irin wannan zai so ya yi, ba wanda zai so ya har ba wanda zai so ya noma, ba wanda zai so ya je ya kafa masana'anta, ba wanda zai so ya je ya kodago, ba wanda zai so ya je ya idara, tunda kana da kuɗi gashi nan kuɗi kawai riba za su rinka zuwa maka ko baka juya su ba. Wanda yake wannan kashe tattalin arziki yake yi, shi yasa shari'a ta hana wannan. Kuma babban aya a cikin wannan shine abin da ya faru a duniya da musamman a nan ƙasar mu Najeriya. Bankuna sun karbi kuɗaɗe daga wajen mutane, an ce sun zamanto manya-manyan bankuna wanda babu kamar su, su su 25 sun karbi kuɗaɗen mutane suka rinka ba wa mutane bashi, ba don su je su yi noma ba, ba don su kafa masana'antu ba, ba don su shigo da kayayyaki ko su sarrafa ma'adanai wanda za su tura su kasashen waje ba, a'a sai a baka bashi ka je ka sai hannun jarin banki, banki ya baka bashi ka sai hannun jarinsa, ya sake baka bashi ka je ka sake sayan hannun jarinsa, sai kimar hannun jarin sai ta yawa ya daɗa ƙara samun kuɗi, ƙarin kuɗin nan da ya samu sai ya daɗa ƙara bayar da bashi a daɗa ƙara sayan hannun jarinsa, ya daɗa ƙara samun kuɗi ya sake bada bashi a daɗa sayan hannun jarinsa. To da haka kaga kamar balan-balan ce kake hura ta, dole ta fashi. To da haka lokaci ɗaya sai ta fashi da ta yi bindiga waɗanda ya zai sun je sun sai hannun jari har ya kai wajen naira 54 hannun jari guda ɗaya sai gashi yau ya dawo bai fi naira 2 ba. Ina wannan kuɗin suka tafi? Dama iska ne, sun tafi cikin iska, ba su yi wani abu da zai jawo arziki na hakika ba. Amma yayin da za ka yi mu'amala wadda shari'a, domin watakila abinda mutum zai ce shine to ai ga masu kuɗi suna da kuɗi, waɗansu kuma suna da basirar yin aiki su kuma ba su da kuɗi, idan ba a yi wannan tsarin na a baka bashi ka je ka juya kuɗi ba, ka dawo da mai kuɗi kuɗinsa, ta yaya za a samu harkar ciniki ta haɓaka? Tunda shi mai kuɗi ba lallai ya zamanto ya iya tasarrufi ba. Sai shari'a ta duba wannan, ta fito da hanyoyin cinikayya, ta fito da yanda mutum yake da ikon ya yi ciniki amma ba shi da kuɗi, zai iya shiga cikin nau'i na mu'amala wanda zai samu masu kuɗi ɗin su bashi. Daga cikin nau'in mu'amala akwai iqrab, muqaraba ko mudaraba. Kana da kuɗi ka samu wanda yake haziki ne ya iya kasuwanci ka bashi, ku raba riba tsakaninku. Ko kuma kana da kuɗi baka da buƙatar kuɗin, ga manomi yana buƙatar kuɗin, ka zo ka ce na baka wannan kuɗi na sayi abinda zaka noma buhu kaza a cikin gonarka. Yana buƙatar kuɗi a lokacin nan domin ya sai taki, domin ya biya ƴan kodago, domin ya haɗa katafila, domin ya wa'annan abubuwan, sai ka karɓi kuɗinsa cinikin salar wanda aka yi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanda ake yin wannan, a haɓaka kuɗi ta wannan nahiyar. To kaga yayin da aka yi irin wannan cinikin, ka bada kuɗinka, kaga manomi idan ya zo zai noman nan zai je ya sai iri, kaga ne cinikin iri ya samu riba. In ya sai irin nan za a ɗauko a cikin mota, kaga mai hayar mota ya samu sana'a. Zai ɗauki ƴan ƙodago, kaga masu ƙodago sun samu sana'a. Masu ƙodago ɗin nan za su je su sha fura, mai sayar da fura ta samu sana'a. Akan wannan mu'amalar guda ɗaya baki nawa ne zai ci daga wannan? Saɓanin ake mu'amalar banki, daga bankin sai shine zai ci, shine zai raba, shine zai bama wanda ya so. Saboda haka wannan sai ya kashe harkar kasuwanci. Kuma wannan shahidi ne a wannan ƙasar tamu da kuma ƙasar duniya ma, ƙasashen duniya baki ɗaya, domin wannan ne ya sanya masu kuɗi ɗin suka rinka wato tunanin abubuwa na cinikin bogi. Hatta kai lamba ana cinikinta, lamba ɗin nan ana cinikinta, ba wai kawai kai cinikin hannun jari ba, kai cinikin hannun jari za a ce takarda ce, ma'ana ce ta wato wani abin da ka mallaka. Hatta lamba sayanta ake yi, cinikinta ake yi. Me ma'anar cinikin lamba? A ce yau farashin wake a kasuwar duniya kaza ne, to na sayi wannan farashin na yau, ko kuma na wanda zai farashin watan gobe, sai wani ya zo ya gani, to ashe wane ya sai wannan farashin, to na sai wannan farashin daga wajenka, na ƙara maka kaza, sai ya baka ribar, baka biya kuɗi ba, baka yi komai ba, sai ai ta ƙara kuɗi akan buji. daga baya wanda za su ci wake su ne za su sha wahalar sayan wake su ko waɗannan sun ci riba akan aikin banza duk saboda riba domin a ciki akwai illar riban nasa a cikin wannan in an bi dokar musulunci ba za a yi waɗannan abubuwan ba wanda duk abubuwan da ya kawo karewar tattalin arzikin kasashen duniya ɗin nan kenan shi yasa kun ga yawanci kasashen farkon abin da suka yi kamar kasar Burtaniya kasar Ingila farkon abin da ta yi tun a cikin watan Nuwamba sai ta yanke riba abin nan wato nisbar ruwa da ake kudin ruwa suka ce banki ya bayar idan ya bada bashi abinda zai ci na kudin ruwa kawai kashi 2 cikin 100 da watan Disamba ya zo suka mai da shi kashi 1 cikin 100 an ce ma suna nan sun mai da za su mai da shi kashi rabin 1 cikin 100 saboda sun gane kan cewar ribar ita ce ta kawo musu wannan fitina saboda haka Allah madaukakin sarki shari'ar musulunci kamar da malamai suka bayyana hikima biyu din nan sune suka yi magani illar da yasa aka sune dalilin hikimar Allah madaukakin sarki gare mu da ya haramta riba sannan kuma ba kan wannan akwai kuma fushin Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce Allah ya ɗebe wato Allah yana yaki da masu cin riba kuma Allah ya ce ya cire albarka a cikin riba yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat to Allah madaukakin sarki ya hana wannan mu'amala saboda wannan hikima kuma waɗannan surori sune wanda muka ambata daga cikin waɗanda suka yi jagoranci wajen yin harkar riba a wannan zamani sune bankuna sune suke ta'amulin riba kuma sune suke wato suke ciyar da harkar riba gaba har suka dauki suka sa musulmi suke tsammanin cewa riba ta zama tola rura dole bayan da musulmi yayin da musulunci yake cikin irdarsa karni bayan karni sai da aka yi karni bayan karni har 13 musulmi suna mu'amala ciniki da kasashen duniya wanda suke mu'amala da riba musulmi ba su ci riba din ba amma kuma suka zamanto su ne musulmi ba sa ta'amuli da riba amma suka zamanto daular su ta fi daular kasashen da suke ta'amuli da riba arziki a bayan kasa daular umawiya wadda suka je kasar Spain sun je har kasar Spain kasar Andalus a cikin tarihin wanda suka rubuta tarihin Andalus bata taba samun wato karfin arzikin daga har aka zo daular Uthmaniya ta Turkawa wanda yake ta mallaki duniya sai ta shiga cikin kasar Turai kasar Europe duk ta'amulin da take ba ta ta'amuli da riba har sai tukuna da Allah sai tukuna da daulolin kafirci suka zo suka ci kasashen musulmi da yaki suka zo suka tabbatar da tsarin riba har sai musulmi suke ganin kan cewar ba mu da wata kata'u dole sai mun yi mu'amala da riba bayan da musulmi sun tsaya sun koma mun duba tarihin mu tsawon mu'amalar da muka yi ta kasuwanci babu riba ya fi tsawon mu'amalar da muke yi da riba domin karni 13 akai ana mu'amalar iktisadi wato tattalin arziki na duniyar musulunci wanda babu riba a ciki don haka ne malamai suka yi kira kan a koma mu'amala ta musulunci din wadda babu riba a cikinta daga cikin wanda suka yi wannan kiran akwai mai tafsirin wannan malamin na Tunis na karnin nan da ya wuce na farkon karnin da ya wuce Muhammad Tahir ibn Ashur yace lalle musulmi masu masana shari'a da masana tattalin arziki su zo su hada zukatansu su hada kwakwalansu su fitar da tsari wanda yake babu riba kuma alhamdulillah yanzu abinda ake kenan aka fitar da tsarin wato tattalin arziki na musulunci wanda ana karanta shi ana ta'amuli da shi da shine aka fi bankunan musulunci aka fi kamfanin inshora na musulunci aka fi wato kasuwar hada-hadar jari ta musulunci aka kafa wato hatta irin abinda ake sanadat da ake cewa bond takardar bashi aka kirkiro da ta musulunci wadda take babu riba a cikinta maimakon ayi wato takardar bashi ta riba wanda ake ce musu treasury bond sai suka fitar da takardar ijara bond takardar bashi ta ijara wanda inda ba don kurewar lokaci ba za ku ji bayanan yanda aka yi wato manya-manyan harkokin kasuwanci na kasashen musulmi aka yi amfani da irin wannan aka samu asalin jarin yanzu ginin da ake yi da yake kallon haramin makka gini ne wanda yake mafi karancinsa hawa 35 wanda ya fi kowanne tsawo hawa 85 ya na a kofar harami ana yin sa duk ko ina kake a makka yanzu baka bukata in kana so ka san direction din harami ko ina kake ka nemo wannan gidan sai ka san cewa Ka'aba kake kallo sai ka kalli Ka'aba ko ina kake a makka yana nan ginin ana yi da irin wannan tsarin na wato a tsarin samar da jarin musulunci ta aka fitar da shi to da haka yanzu musulmi suna komawa kasashen musulmi hata kasashen kafirai ma yin wannan suke yi an kafa bankunan musulunci mu ne nan rashin kishi mun kasa kafa bankin musulunci da musulmi suka tara kuɗi za su kafa bankin musulunci shikenan gwamnan bankin babban bankin Najeriya na wannan zamanin da yake kafiri ne farkon abin da yayi shine ce zai daga ribar wato asalin jarin bankuna aka mai da shi biliyan 25 saboda musulmi suka kasa bayan kuma gashi musulmi din ai duk suna da hannun jari a bankuna amma suna ganin in suka zo suka shiga cikin harkar bankin musulunci faduwa zafi saboda haka sun ki sayar da hannun jarin nasu su kawo akan bankin musulunci in aka yi magana sai ce larura babu larura idan ya zamanto kan cewar akwai yadda za a yi ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ma jaza li udrin zala bi zawalihi ya abinda aka halatta saboda udri in udrin ya kaushi ba wannan abin ya kau idan da an ce mutane su ta'amuli da bankuna saboda babu halin kafa bankin musulunci yanzu an kafa bankunan musulunci menene hujjar mu ci gaba da tayin hannun jarin bankuna na riba bayan gashi zamu iya kafa bankin musulunci to yanzu dai ana kokari musamman yanzu an samu bankin gwamnan bankin babban bankin tarayya musulmi ne kuma wanda yake shi kansa ya san harkar bankin musulunci din saboda haka suna yanzu ana nan ana kokari an fitar da kaidoji yanda za a kafa bankin musulunci muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gaggauta yi ma musulmi shakara ta arziki akan wannan musulmi wannan kasa domin fita daga cikin wannan kangin da wannan musiba ta riba wanda gashi Allah madaukakin sarki mun ji irin narkon da Allah madaukakin sarki ya saukar da hani akai yace bayan ya hana mu daga riba din yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen barin cin riba la'allakum tuflihun inda kuna so ku samu rabauta ma'ana wato kenan rabautar mu a duniya da lahira ta hanyar mu ji tsoron Allah ne kada mu ci riba amma da za mu ci riba komai kudin da muka samu wannan ba rabo bane kuma riba bata ado bata rabo gashi nan mun ga abin da ya faru a cikin wannan juyin hali da aka samu na karewar tattalin arzikin duniya daga cikin waɗanda yake sun samu tsira abin bai shafe su ba bankunan musulunci sun suka fi kowa wato rashin tasirantuwa wato ta mummunan fuska daga wannan karewar tattalin arzikin da aka samu na'am wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka tanade ta ga kafirai wato ita wutar jahannama tana nan tun daga shi Allah ya ce an tanade ta wannan hujja ne akan cewa wutar jahannama tana nan kuma Allah ya ce an tanade ta lil kafirin ga kafirai ma'ana wato duk wanda suka halatta ma kansu mu'amala da riba kafirai ne wannan ku ijma'i ne duk wanda yake riba halal ce ko kuma mu'amala da riba ta halatta babu laifi a cikinta ya kafirta kuma a cikin cewar an tanade wutar jahannama ga kafirai akwai ishara ga cewa ku musulmi ku tsarkake kanku daga kama da kafirai domin kafirai su ne masu cin riba za ku so ku zamanto tamkar kafirai wanda yake su kuma an tanadar musu wutar jahannama ne ba za ku so haka ba sannan Imam Abu Hanifa yayi ishara da cewar wannan ayar kamar narko ce akan cewar wanda yake cin riba ba zai mutu a cikin musulunci wanda yake cin riba wanda yake tuba daga cin riba ba zai mutu a cikin addinin musulunci ba shine yake cewa daga cikin zunubai akwai zunubai da suke sanya mutum a zare masa imani yayin da ya zo mutuwa babu kamar daga cikin waɗannan zunubai babu kamar cutan bayin Allah riba ko cutar bayin Allah ce yana daga cikin irin jinsin waɗannan zunubai din wanda yake na cutar bayin Allah cutar iyaye saba ma iyaye ya zo a cikin athar Imam Al-Qurtubi ya ambata shi a cikin tafsirin sa daga cikin labarurukan da aka samu wanda malamai suka ambata wani mutum ya kasance mai tsananin wato mai tsananin saba ma mahaifiyarsa da ya zo mutuwa mutane na wajensa suna ce masa la ilaha illallah ya kasa fada har ce masa ma suka yi kul la ilaha illallah ce ne la ilaha illallah ya kasa fada shine aka tambaya sai aka gano alakarsa da mahaifiyarsa ba kyau aka je aka same ta aka gaya mata ta zo ta ce ta yafe masa duk abin da ya mata ta yafe masa sannan ana ce masa ane masa wannan talqinin sai aka je ya dauka ya fada Allah ya cika masa wannan yana ɗaya daga cikin shawahid da abunda wato abu ne na wanda yake na abinda ya faru a cikin tarihi wanda yake shahidi ga wannan cewa ɗaya daga cikin abinda yake sabbaba wato mutum ya mutu a cikin rashin imani shine cutar mutane wanda cutar su ta fi kowace sharri shine cutar iyaye ta hanyar mutum ƙayarin ka saba musu na'am ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum turhamun domin a jikanku domin a jikanku wato nan ba a faɗi mai jin kan ba, amma an san wane ne, Allah shine mai jin kai, amma an aka kawo da wannan fi'ili na al-mabni lil majhul domin girmama Allah, domin a jikanku wato mai jin kan an san shine wannan sarki wanda shine kadai mai iko ya jikan bayi. Wannan ayar ta nuna mana kan cewar daya daga cikin sabubban samun rahamar Allah shine da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da'ar Allah da da'ar manzon Allah sune shine sababin kawo rahama a cikin al'umma da daukewar azaba. Dan haka koyaushe da ake ta cewa a koma ga Allah, a koma ga Allah, yayin da hazabar nata, yayin da kaga wato azaba ta zo, annoba ta zo, tsanani ya zo a cikin al'umma, wannan ayar ba lamai suke harara. Domin aka koma ga da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai rahama, sai rahamar Allah ta sauko, sai Allah ya dauke azaba. Kuma wannan ayar ta nuna cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa daya da bin Allah. Dan haka abinda Allah ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, tamkar abinda Allah ya halatta ya haramta ne. Dan haka wannan ya rusa, ya nuna mana cewa masu cewa su kawai sai abinda su gani a cikin Al-Qur'ani za su bi, ba ruwansu da abinda ya zo daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sun zamanto dujaliya, sun zamanto wato wanda dujaliya ya jani, wato masu kallon Al-Qur'ani da ido daya ba sa kallonsa da daya ido din, suna ganin wani abu ba sa ganin wani abu. Ga waɗannan ayoyi da suka ce abu Allah, abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bin Allah shine bin abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin abin da ya zo a cikin sunna. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, yushiku ahadukum wa huwa shab'ana ala arikatihi ya'tihi amrun min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqulu ma adri ma wajadna fi kitabillahi tabana wa inna ma harrama rasulullah kamithli ma harrama Allah. Yace kada in samu kada in riski daya daga cikin ku ya ci ya koshi ya ki shingida a kwiɓinsa, umarni daga cikin umarni na ya zo masa daga abinda ne umarni da shi, ko ne hani gabarinsa, sai ya ce shi bai san wannan ba, abinda kawai ya sani abinda kike cikin littafin Allah. Yace to ku faɗa ka kuje abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, tamkar abinda Allah ya haramta shi. To wataƙila waɗansu sai su ce ai mu mun yadda, to amma waye zai sanar da mu cewa mun yadda da wannan ayar, amma waye zai sanar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta wannan? To waye sanar da kai cewa wa atiullah wa atiur rasul, inda kake karantawa manzon Allah ne ya karanta ta haka? Ba sahabbai bane, ba su kawo alqur'anin ba, to su da kawo alqur'anin su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya hana wannan, su suka kawo hadisin. To da kaje in ka tabbatar da alqur'ani dole ka tabbatar da sunna, domin hanyar su daya, su sahabbai da suka kawo alqur'anin suna suka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda suka kirar alqur'ani silsilar tana cikewa ya zuwa ga sahabbai ne makarantar alqur'ani. Idan kuma ka san yanda masu qira'a, masu ilimin qira'a suke kace karanta, ka ga yanda silsilar take cikewa. Amma sai ka ga mutum ya yarda ya dauki kofin alqur'ani da aka buga a Beirut, ko aka buga a Madina, ko aka buga a Masar, ya karanta ya yarda cewa wannan alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne. Amma aka kawo sahih al-bukhari ya karanta sai ce a wannan qalaqatu ne, saboda gashi ma ai bugun watakila ma bugun a kasar Misra ne, ai yan Beirut ma an ce akwai arna a ciki, amma ya ji da alqur'ani da aka buga a Beirut. To duk babin su dai wani hadi daga cikin abin da shedan yake sawalawa mutane, Allah ya kiyashe mu. Dan haka wannan mu sani cewar da'ar mu ga Allah ba za ta cika ba sai mun bi manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Abinda Allah ya haram, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, gashi nafsi ne cewa tamkar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ne. نعم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
Wannan ayar haka kira'arta take a kira'ar Hafsu, a kira'ar Asim, da kuma mafiya yawan makarantan Al-Qur'ani, sabanin kira'ar Nafi'u da Ibn Amir Ash-Shami da suka karanta ta babu wawu din, suka ce sari'u ila maghfirati. Sari'u din kamar wato sabon umarni ne na Allah. Wa sari'u da atafi kuwa wato ana jerin gwanon wasiya ne ga muminai. To daga cikin abin da Allah yake mana wasiya da shi, yace wa sari'u, ku yi gaggawa. Al-musari'a shine al-mubadara, nan da nan mutum ka zabura. Ila maghfiratin min rabbikum, yazuwa ga gafara daga ubangijinku. Wa jannatin, da kuma yazuwa ga aljanna. Arduha as-samawati wal ard, fadinta shine wato fadin sammai da kasa. Uiddat lil muttaqin, an tanade ta ga bayin Allah masu tsoron Allah, masu takawa. wannan ayar tana kwadaitarwa kan mutum ya gaggawa wajen aikata alkhairi kada ya nawa kada ya sake kada ya jinkiri Allah yake walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin mun san masu wato gabatarwa masu gaggautawa su zo farko a cikin ku mun san ko masu nokewa shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da samun sahun farko a cikin sallah yace da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko a cikin sallah da kuma yin kiran sallah sannan aka ce ba za su samu su yi ba sai sun yi ƙuri'a da sai su yi ƙuri'a domin su samu wannan shi yasa zaka samu sahabbai da tabi'ai suke gaggawa wajen zuwa sallah da yin ta a farkon lokacinta an ruwaito cewa Sa'id ibn Musayyib ɗaya daga cikin tabi'ai almajirin Abu Huraira wanda yake daga cikin manya-manyan malaman Madina malamin malaman Imam Malik ne yace aka ruwaito cewa shekarar sa 40 a shekara 80 ne a rayuwarsa to shekara 40 na rayuwarsa a masallaci ladan yake samun sai kira sallah ya riga ladan masallaci ya riga ladan ma zuwa cikin masallacin hatta ran da aka kaurace ma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda musibar wato rundunonin mutanen Sham da suka zo suka yaki mutanen Madina ba a sallar jami'i a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ake kwanaki shi kadai ne yake cikin masallacin in sun zo suka ganshi a cikin masallacin sai su ce ku tsale shi wannan mahaukaci ne in banda mahaukaci waye zai zauna gari ba lafiya sai su tsale shi bai taba fashin zama a masallacin sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a shekara 40 dinnan ba kwana 40 ba shekara 40 wannan shine al-musara'atu ila al-khairat mutum ya zamanto mai gaggawa wajen aikata aikin alkhairi sai kaga Allah madaukakin sarki yayi maka gidan dogo ya zamanto wannan gaggawa da take yi da kake yi Allah ya bude maka kofofin sauran ayyukan alkhairi din gabaki daya kada ka zamanto cikin masu nawa wannan nawar da zaka zo kai ya zamanto ka zamanto cikin waɗanda yake za su halaka da halakakku kaga matar Annabi Lut aka ce kada kowa ya waiwaya ita ta waiwaya sai aka halakar da ita dama tana can baya to kada kai ma ka zamanto haka ka zamanto a gaba-gaba wajen aikin Allah kamar yadda Allah yake faɗa magfiratin gafara daga ubangijinku shine samun yardar Allah da wato yafe wasa ga zunubai abinda ya cancanta ka nemi zabura ya zuwa gare shi ne shi yasa ne za ka ga ayyuka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata yace wanda yake kaza gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda yake kaza gufira lahu ma taqaddama min dhanbi a za a gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa domin me mubadara wajen aikata su da kuma aljanna mai gaggawa wajen neman aljanna a cikin wannan akwai raddi ga maganganun waɗansu da suke cewa ka bauta ma Allah dan Allah kawai ba dan neman aljanna ba Allah yake gashi ku gaggawa wajen neman gafara Allah da neman aljanna kuma wai ake kanka bauta ma Allah da neman aljanna kamar wai har ma sai ka ji an ce ai wanda ya bauta ma Allah dan aljanna wata karamar shirka yayi wannan yana ɗaya daga cikin wato zamiya da kuma toshewar basira da saba manassosin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin gashi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal min mushammirin ila aljanna akwai mai zagi dantse ya tashi neman aljanna ya faɗa haka har sau uku sahabbai duk suna cewa ga mu ya rasulullah sannan ya faɗi sifofi na aljanna ya cewa ga aljanna ga yadda take za ku zabura zuwa gare ta suka ce za mu yace ƙulu insha Allah ku ce in Allah ya so saboda haka ita aljanna a bar a zabura ce domin neman ta domin in ka samu aljannan wa yake ba da ita ba Allah bane kuma anan duniya take balantana a ce kana neman wani abu na duniya a lahira take duk abinda zaka nemi lahira da shi akwai ikhlas duk abinda zaka nemi lahira da shi dan Allah ne dan imani ne kai da lahira ne inda baka yadda da lahira ba za ka yi ba za ka je ka ɗebi kuɗinka ka je ka bayar ba idan ka san kan cewar ba za ka samu yabon mutane ba ko ba za ka samu wani abu a lahira ba amma da ka bayar ka nuna kan cewa ka yadda akwai lahira to haka neman aljanna ainihin neman yardar Allah ne neman Allah ne ikhlasi ne wanda duk suke faɗan wannan kuskure ne bai kamata ba amma sai ka ga ana faɗa kan cewa wato wannan ai shine tauhidin ma wanda suka fi kowa tauhidin khasatul khasa wannan duk ba shi da asali a cikin shari'a yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ita aljanna an tanade ta ga bayan Allah masu tsoron Allah wato ita ma aljanna tana nan kamar yadda wuta take nan aljanna tana nan kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa yayin da Allah ya halice aljanna sai ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta Allah ya tambayi mala'ika jibril ya ka gani yace Allah ba wanda zai ji labarinta sannan ya dade shige ta ba sannan sai aka lullube ta da abubuwan da rai baya so yake je kaka gani yaya da yaje ya gani yace Allah ina jin tsoron cewa ba wanda zai iya shiganta saboda ba wanda zai so ya kutsa da abun da rai baya so kafin ya shiga cikin aljanna sannan da ya halicci wuta yace yaje ya ga wuta yaje ya ganta yace yaya ka ganta, yace Allah ai ba wanda zai ji labarin ta yadda ya shige ta, sai Allah ya sa aka lulluɓe ta da abubuwan da rai yake so, sai ce ka je ka ganta. Yace Allah ina jin tsoron, idan Allah ya tambaye shi sai Allah, sai malaika Jibril yace Allah ina jin tsoron cewa babu ai daga cikin su bace sai ya shige ta, saboda an lulluɓe ta da duk abinda kowa da kowa yake so. Saboda kaga wannan ma shahidi ne akan cewa suna nan ba wai sabanin waɗansu da suke faɗa in mu'tazila da suke cewa wai sai an bayan an yi tashin alkiyama ne to sannan kuma Allah zai halicci wuta da aljanna, domin amma a yanzu ai sakamako ne shi ko sakamako ba a yin sa sai lokacin da ya zamanto an gama aiki, tunda yanzu ko ba a gama aiki ba, yanzu aiki ake yi ba a shirya sakamakon ba, sai an gama aikin sannan za a shirya sakamakon. To wannan amfani da hankali ne wajen rusa nafsi, shi hankali aikin sa yabi nafsi. In aka in abu yazo daga Allah, abu yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to batala nahru ma'aqi, ma hankali kuma sai a je shi waje daya a fuskanci abinda abinda nafsi yace shi za a bi. Na'am.
Alladhina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'an والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
To Allah ya bayyana sifofin waɗannan bayina ta masu taqwa al-muttaqun, yace alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, sune masu ciyar da dukiyarsu domin taimakon addinin Allah da kuma ta fuskokin ayyukan alkhairi, fis-sara'i a lokacin sauki, wad-dharra'i da a lokacin tsanani, fis-sara'i a lokacin wadata, wad-dharra'i a lokacin talauci, a lokacin lafiya da lokacin rashin lafiya, a lokacin ƙarfi da lokacin rashin ƙarfi, wato a kowane hali ciyar da dukiyarsu suke akan ayyukan da'ar Allah, na daga sadaka da taimakon addini da taimakon wato da taimakon dangi da sauran fuskokin alkhairi baki daya, wanda wannan ya hada da har kafa waƙafi da kyauta da kuma wato hatta bayar da bashi dina daga cikin al-infaq fi sabilillah. Wal kaazimin al-ghayz, kuma masu haɗiye fushi, wato idan sun yi fushi ba sa zartar da shi, sai su haɗiye ba za su zartar da fushin ba. Wannan yana daga cikin sifofi na ihsani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ash-shadidu bis-sur'a walakin ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, mai tsanani wato kaskarfa ba shine wanda yake kada mutane in an yi kokawa ba, ba shine mai karfi ba, mai karfi shine wanda yake iko da zuciyarsa yayin da ya fushi, domin fushi daga shaytan yake, fushi daga shaytan yake. Idan kaga mutum yayi fushi to shaytan ne, shi yasa ne kamar yanda yazo a cikin hadisin Abu Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum suna rigima da yaga waɗansu sahabbai suna rigima su biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya san wata kalma da za su faɗe ta da Allah zai tafi da abin da ke cikin wato ke tare da su. Aka ce mecece wannan kalmar ya Rasulullah, yace da za su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fi isti'aza, ne mutsaran Allah daga shaytan inan ne. Akwai hadisi da suka zo wanda yake gaskiya waɗansu malamai sun inganta su, amma hakikanin gaskiya ba su inganta ba, kamar hadisin cewa yayin da mutum ya yi fushi in yana tsaye ya zauna, in ya zauna fushin bai tafi ba ya kwanta. Wannan ya zo daga cikin hadisin Abu Dhar, al-Imam Zainuddin al-Iraqi ya inganta shi, amma kamar yadda Sheikh al-Albani ya bayyana akwai illa a cikin hadisin, wanda wani za ka ga wani malami ya inganta hadisi amma akwai illa, ba lallai wannan malami ya hange ta ba, kuma sai ga Allah ya bude sanin wannan ga wani malami wanda zai zo bayan sa ya bayyana shi. Wannan hadisin sahihin maganar gaskiya bai inganta ba. Haka dalika hadisin da ake ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fushi daga shedan yake, shi kuma shedan daga wuta aka haye, aka halice shi. Dan haka idan mutum idan ɗaya daga cikin ku yayi fushi, yayi alwala. Wannan hadisin ma za ka ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana kafa hujja da shi a cikin rubuce-rubucensa, amma shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba, isnadinsa bai inganta ba. Babban abinda da ya inganta na wato abinda da ya maganin fushi shine al-isti'adha, neman tsarin Allah daga shaitan tsinanne. Mutum idan yayi alwalar ta babin kan cewar wato yayi tawassuli da aikin ibada, tunda ita alwala ibada ce, alwala ba kamar tsarki bane. Tsarki wanke najasa shi ba wani ibada bane, shi dama kawai aikin wato aturuk ne, ba aiki bane, amma yin alwala ibada ce. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ta yayi kalmar shahada, yayi wannan addu'a, za a bude masa kofofin aljanna guda takwas da shiga ta ko ina yake so. Saboda haka yin alwala ibada ce. Idan mutum ya fushi yayi alwala da nufin yayi aikin ibada domin Allah ya tawassuli da wannan aikin, Allah ya bashi rinjaye akan shaytan, wannan sai ya amfane shi, ba da niyyar cewa hadisin ya inganta ba. Ta wannan fuskar sai mutum ya, saboda shi aikin wato shi kace zaka yi aiki da hadisi, saboda kana itikadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, in bai inganta ba to wannan kamar ka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa bane. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya faɗi wani hadisi da ake zato cewa ba ni na faɗa ba, to shi ma ɗaya daga cikin makaryatan ne. Saboda haka mutum kada ya wannan, sai dai kai shi ta wannan babin, wanda in kai shi ta wannan babin malamai sun tabbatar da shi. Wannan ya zo a cikin rubuce-rubucen Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sannan yace wal afina anin nas, da kuma masu afuwa ga mutane, wanda suka yi musu mummuna su musu afuwa. Amma to ma'ana in suka ba, in aka baka haushin ba wai kawai ka haɗe fushin ba, kuma ka rinka mako, ka rinka ruku kana rikon mutum, ko kuma an fi ƙarfin ka ne ba yadda za ka yi, sai dai ka mutu kana wato damuwa. A'a, ka haɗe fushin to kuma ka yi afuwa. Ta ce ka yafe masa, kada ka rike shi a cikin zuciyarka. Rashin ruku ɗin nan, wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kai mutane aljanna da babu kamar sa. Domin wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli wanda zai shigo masallacin nan yanzu. Sai aka gaba wani wanda daga cikin al-ansar shine ya shigo masallacin. Abdullahi dan Umar yace shi ko sai ya ga abin da yake. Ya bi shi gidansa, ya je ya ga, ya kwana, yace shi bako ne yana so ya bashi daman ya kwana uku a wajensa. Yace ka zauna, haƙin bako dama kwana uku. Ya zauna kwana uku a gidansa, su kwana tare, su ci abinci tare. Yaga baya tashi sallah, sai can alfajiri ya kusan fitowa, zai tashi ya shafa'i da wuta, sannan ya je ya sallah asuba. Ba azumi yake ba, ba yawan azumi ba, ba yawan sallah ba, ta dare. Sai ranar ta uku yace kai ko bawan Allah me kake yi ne, ga abin da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yace to wallahi ni dai tunda na musulunta ba wani abu da nake kaunar samun alkhairin sa wajen Allah illa face yayin da nazo zan kwanta da daddare, zan kakkabe zuciyata daga kulli da ruko ga wani musulmi. Bana rukun kowa, bana kullatar kowa, bana kiyayyar kowa, bana kudirin yin daukan fansa ko yin wata mugunta a ga wani. Yace to babu, yace wannan shine ba wani abu bane illa wannan kenan. To kun ga wannan shine muhimmancin afuwa ga mutane. Kai afuwa ma'ana ka yafe, ke zaman to baka kullaci mutum a cikin zuciyarka ba, ba kawai ka ce an yi wato an saba maka ba yadda za ka yi din ba, amma ko baka yi afuwa ba. An ruwaito daga wanda daga cikin bayin Allah daga cikin magabata Maimun ibn Mahran, yana da wata kuyanga, ta ɗauko romo za ta kawo masa da shi da bakinsa garin ajewa, sai ta abin nan sai ta bankaɗe shi ya faɗa akan cinyar bakinsa, wataƙila ma har ya ƙona su, ransa ya ɓaci. Sai ta ce masa wal kazimin al ghaib, sai ce to shikenan na haɗe fushin. Na haɗiye fushin, sai ta ce wal afina anin nas, sai ta ce na yafe miki, sai ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu ihsani, yace to na yanta ki. Kaga kuyanga ne ilimin alqur'ani. To a da haka suke, hatta kuyangu ilimi ake koya musu. Ba mu ba wannan zamanin da kaga mu, muna abin nan mun girma, amma ba mu san addini ba. Muhimmancin ilimin addini kenan, abinda magabata suke akai kenan. Ce Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son mutane masu ihsani, masu kyautata ayyuka. Walladhina idha fa'alu fahisha, sune kuma wanda idan suka aikata aikin alfasha. Alfahisha shine duk wani abu mummuna. Yawanci malamai suna da yawa daga cikin magabata suna fassara alfahisha da zina, wato wanda idan suka yi zina, aw zalamu anfusahum, ko suka cuci kawukansu, wato da wani aiki na saban Allah wanda yake ya hada hatta saghira, kananan zunubai, zakarullaha, sai su tuna da Allah, sai su tuna da azabar Allah, suna da tsayuwa gaban Allah, su ji kunyar Allah, su ji tsoron Allah. Fastaghfiru lidhunubihim, sai su nemi gafarar zunubansu. sai sai Allah ka yafe mu. Wannan ya nuna wajibcin yin istighfari yayin da mutum yayi zunubi, yayin da mutum ya saba ma Allah. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne mai gafarta zunubai ba Allah ba? Allah ya kawo wannan a matsayin jumla i'tirabiyya, da cewa wato yayin da suka nemi gafara Allah suna sanin cewa babu mai gafarta zunubai in ba Allah ba. A cikin wannan akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin sa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Imam Muslim ya ruwaito shi, cewa idan bawa yayi zunubi sai ya nemi gafara Allah, sai Allah ta'ala ya ce bawa na yayi zunubi kuma ya san cewa yana da Ubangiji, wanda wannan Ubangijin shine kadai mai gafarta zunubai, kuma shine mai yin azaba akan zunuban, na gafarta masa. Sai je sake yin wani zunubin, sai ya tuba ga Allah, sai Allah ya sake fadan tamkar wannan, yayi haka har sau hudu. Idan yayi haka na hudu din, sai Allah ya ce bawa na ya je ya aikata abin da yake so, ma'ana ba wai an bashi lafiyarsa ba, a'a ma'ana Allah ya ce masa shi mahfuzi ne, wato an tsare shi, ba zai mutu a cikin saban Allah ba, zai mutu a cikin tubabbu, domin in dai koyaushe ya saba ma Allah zai koma ya tuba ga Allah, to wannan ba zai halaka ba, domin shaydan shine zai zo ya ce maka kai ƙarya kake yi, abin nan tuban mai ake cewa tuban muzuru ne yake yi. To in shaydan kaga wannan shaydan ne yake bude maka kofar halaka, kada ka samu mummunan zato ga Allah. Duk wanda yake cewa ai Allah zai gafarta mun, to zaka samu Allah ku a cikin zaton ka, Allah zai gafarta maka. Amma inda zaka rinka tunanin kan cewa ai abun ma yayi yawa, ai da kirma irin mai shi Allah zai gafarta mana, saboda haka shikenan sai ka tafi cikin ribatattun shaydan, to shaydan ya samu abin da yake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da ba ku zunubi ba, da sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗansu bayi waɗanda za su saba ma Allah, su nemi gafarar sa ya gafarta musu, domin sifar Allah ta al-Ghafur ne gafara, dole ba za ta samu yin gafarar ba sai an samu masu zunubi. Dan haka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, kada wato koyaushe ana nuna mana ne kada wato mutum yayi ittikali, kada mutum wato yayi kunci, ya damu, ya dauke wato ya ɗebe haso, kullun ka zamanto wato ne kyakkyawan zato ga Allah, kullun ka zamanto ne qadam, ne fuskanta, ne tafiya akan neman yardar Allah. Amma yayin da zaka zamanto kan cewa kana ganin ai kai kai saban Allah ba inda zaka je, ka zauna haka, to shikenan sai ka zamanto a cikin rundunar shaydan wal iyad billah. Fastaghfiru li dhunubihim wa lam yusirru wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Basu cigaba da tabbata akan abin da suka aikata ba, wato yayin da suke zunubin sai su daina, yayin da suka tuba sai su daina, ba ka tuba ba kana saban Allah. Kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake cewa, kaga mutum yana zaune a cikin manyan ayyukan zunubi amma ya rike dogon sharbi, wai shi istighfari yake yi, yace wannan mai warji ne, wannan wasa yake da Allah tabaraka wa ta'ala. Tuba, ingancin tuba ya zaman to wato yayin da kake tuba din ka rabu da aiki, amma kana zunubi kuma kana amma kai ma'ana al-israr, kamar yadda mafiya yawan malamai suka rinjayar shine at-taswif, kace a aizan tuba ne, ka zo ka ji wa'azi, ni ma dai ya kamata dai in zo in so masallan nan, ni ma dai ya kamata dai in zo abin nan in so matsayi da sallar asuba, ba za ka yanke cewa yanzu na tuba Allah zan zo in so masallar asuba, sai ka rinka cewa ya kamata ka yi. To wannan shine abin da yake toshe wa mutum kofar tuba, har ya zo ya zamanto ya kai zargara bai tuba ba, lokacin da tuba ba zai amfane shi ba. Wa hum ya'lamun alhali, suna sani akan haka suke. Allah ta'ala ya ce ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim, waɗannan sakamakon su sune gafara daga ubangijinsu. Wa jannatun, da aljannatai, tajri min tahtiha al-anhar, wanda aljannatai take gudana a ƙarƙashin su, khalidina fiha, su za su dawama a cikinta. Wa ni'ma ajrul amilin, madalla da ladan masu aiki domin Allah. Akwai hadisin sayyidina Ali da ya ruwaito daga sayyidina Abubakar, sayyidina Ali yake cewa in mutum ya gaya min hadisi sai in rantsar da shi cewa ka ji wannan daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, in yace in ya rantse sai ya karbi hadisin sa. Yace to sayyidina Abubakar ya gaya min hadisi, kuma sayyidina Abubakar yayi gaskiya, bai rantsar da shi ba. Yace yana gaya masa ce sayyidina Abubakar yayi gaskiya, ba sai ya rantsar da shi ba, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani bawa musulmi da ya saba ma Allah madaukakin sarki sai ya alwala, ya kyautata alwala, sannan ya salla raka'a biyu, sannan ya nemi gafara, Allah ya tuba ya zuwa gare shi, Allah zai yafe masa wannan zunubin. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar, walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Shine malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake karfafa tuba, yayin da mutum zai tuba ga abin da yake na aikata saban Allah madaukakin sarki, ya alwala, ya salla raka'a biyu, sannan ya nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan neman gafara Allah daga zunubai mataki mataki ne, idan zunubin tsakanin mutum da Allah ne kawai ya istighfari ya isa, in kuma abun akwai wani abun da istighfari ba zai isa ba sai kai kafara, kamar ka karya rantsuwarka, kamar kai zihari, kamar ka karya azumi a cikin watan Ramadan da gangan, to wannan bayan ka tuba zuwa ga Allah akwai kuma kafara da zaka yi. sannan akwai kuma na haƙƙin ɗan adam. Haƙƙin ɗan adam, haƙƙin ɗan adam shi wannan kamar yamma kowa haƙƙinsa, amma ba wai kai ta istighfari ba kama abin nan ka ci dukiyar marayu kana gani sun taso sun galabaita ba za ka biya musu dukiyarsu, ba za ka biya su haƙƙinsu ba, kuma ka ce ai kana istighfari. Idan ya salwanta ka kasa ka zamanto mu'sir ka gajiya ba za ka iya biya ba, to kai ta roƙon Allah maɗaukakin sarki kai ta kyawawan ayyuka kana ta yawan istighfari din asallahu ana ƙauna Allah maɗaukakin sarki sai ya biya maka domin yana daga cikin karincin Allah tabaraka wa ta'ala. Amma duk abin yana komawa ya zuwa ga yanda ka kai ta'amulci Allah ubangijin talikai. Kuma istighfari yana da sigogi, sigar da tafi kowace shine sigar sayyidul istighfar, da kowane irin siga kai in ta zo a cikin sunna kai istighfarin da ake so. Wannan ya bayyana mana ɗaya daga cikin wurarensa da yake karfafa a yi shi, shine yayin da mutum ya saba ma Allah maɗaukakin sarki. Allah ya kiyashe mu, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu rayuwa kyakkyawa, Allah ya sanya mu a cikin waɗanda in sun saba ma Allah suke neman gafararsa, kuma Allah ya gafarta musu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa ant, wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.